تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. باقي يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشي قبدا تفسير القرآن من كرمة من أنسين سورة البقرة أجيا إن بأمن تابا من سيأك شن آية تدريد ثمانين دشدا يوضا مكاشي فرقون آية تدريد ثمانين دبقل. نعم بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
نعم. ثم رجع بنا السياق إلى الكلام على الصوم وتمام أحكام فقال سن السياق أيضا سيا dawo da mu zuwa ga magana a kayan azumi da kuma cikon hukunce-hukuncensa. Faƙala sai Allah ta'ala ya ce uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisa'iku. Uhilla lakum lailata siyam, an halatta muku a darare na azumi. Wannan kalma lailata mansubun ne da annahu tarku zamani, wato ma'auni ne na ko maɗauki na lokaci, saboda shi zarfu zaman shi da ismu zaman al-mansu bi taqdirihi, kama a ce al-yawma ko al-laila ko gadwatan ko bukuratan, duka wannan maɗaukin lokaci ne a larabci. Uhilla lakum lailata siyami, an halatta muku a darare na azumi. Ar-rafatu bi ma'ana al-ifda'u, wato jima'i ko kuma saduwa ila da sahihu mu zuwa ga matayenku. Arafas yana nufin jima'i, kuma duk ma'ana ɗaya ne da ifa'u, domin shi jima'i yana da sunaye daban-daban da ya zuwa cikin Alkur'ani mai girma. Kamar anan Allah ta'ala kira ta da suna Arafatu, haka nan a cikin wannan sura dai nan gaba suratul Baqara Allah ta'ala yake cewa al-hajju ashru ma'lumat faman farada fihin al-hajja wala rafata. Aiki hajji ana aiwatar da shi da a cikin waɗansu watanni sanannu. Duk wanda ya wajabta wa kansa aikin hajji, ya yi niyya ga aikin hajji, wala rafata, ai haramu alaihi jima'u, haramun ne gare shi ya jima'i da matarsa. Kaga nan ma arrafasu tana nufin jima'i. Sannan wata ayar Allah ta'ala kira da arrafasu da bi ma'ana al-ifda, wannan ma tana daukar ma'anan jima'i. Suratul Nisa Allah ta'ala ya ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa qadna minkum mithaqan ghalidha. Yana magana kayan mutumin da zai karɓe sadakin matarsa bayan aure kuma bayan saduwa, shi ne Allah ya ce wa qad afda ba'dukum ila ba'din, alhali sashen ku ya sadu zuwa ga sashi. Kaga nan ma al-ifda yana rufin saduwa. Ya bato wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi tsananin azaba ranar kiyama shi ne mutumin da yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yansuru sirraha. Ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyama, mafi tsananin azaba daga cikin mutane ranar kiyama shi ne mutumin da yufdi ila imra'atihi, zai sadu da matarsa, wa tufdi ilayhi, ita ba ta sadu da shi, thumma yansuru sirraha, sannan ya biyana yaya ta sirrinta mu'amalansu na kwanciya, sai ya biyana ba da labari. To wannan ya fi kowa sharrin matsayin kiyama. Kaga nan ma sai aka kira da lafazin al-ifta, yufdi wato yana saduwa da matarsa. Sannan jima'i yakan zo da ma'anan da lafazin al-lamsu cikin Qur'ani, shi ma da daukar ma'ana ne daidai da arafatu da kuma al-ifta. Wanda Allah ta'ala ya ce a suratul Nisa awla mastumun nisa'a, ayan nan ta ce mama ai jama'atumun nisa, kuka sadu da mata. Shi yake wannan aya ta zo da allamsu da ma'ana saduwa. Na'am. Sannan ta kan zo da ma'ana al-gashu, ma'ana shi ma daukan wato jima'i ake nufi, kamar yadda Allah ta'ala ce falam mata gashaha ai jama'a zawjun zawjatuhu, lokacin da miji ya sadu da matarsa. Sannan jima'i yakan zo da lafazin al-ibba'u, shi ma yana ma'anan saduwa ne. Kamar da wani mai waka ko ya kawo cikin baitoci a cikin littafin al-qawa'id al-fiqhiyya na Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, yake cewa wal aslu fil abda'i wal luhumi wal nafsi wal amwali wal ma'sumi tahrimuha hatta yati al-ilm. Yace asali game da al-ibda'u, saduwa da mace, da kuma namomi jam'i ne na Allah, shi ne ruhu, da kuma rai da dukiya tsarariya, asali shi ne haramci, har sai halacci ya samu. Ma'ana mutum bai halacci ya sadu da kowace mace ba wanda ba ta halacci gare shi ba, sai an samu yaqini tabbacin halacci tukuna ta hanyar aure ko kuma mallakar dama. Ba wannan aya dai mu dawo cikin ayar Allah ta'ala ce an halatta muku a darare na azumi arrafasu bi ma'ana al-ifta, saduwa ila nisa'iku zuwa ga matanku, bil jima'i ta hanyar jima'i, wa huwa naskul lima kana fi sadal islam, kuma wannan wato shafewa ne game da hukuncin da ya kasance a farkon musulunci, min tahrimihi, na haramta saduwa da mata a darare na azumi, wa tahrimi al-akli wa shurbi ba'da salatul isha, da kuma haramcin ci da sha bayan sallar isha, wa ba'da riqari, kuma bayan an yi bacci. Wannan lafazin yayi naskin wata hukunci da baya. Ai idan nama qabla zalik, ma'ana idan mutum yayi bacci kafin ya ci abinci, dan ba bai halatta ya ci abinci ba idan ya farka, kama hasala li Qais bin Surmata, kamar yadda ya faru da wani sahabi mai suna Qais ibn Surmata al-Ansari, Allah ya kara masa yadda. Fa kushi alaihi nisfan nahari min al-du, sai ya fadi su ma a tsakiyar yini saboda tsananin yunwa. Bakaru idza sallauha aw namu walau qabla waqtiha, sun kasance a da a wancan lokacin a farkon musulunci, idan suka yi barci kafin su yi sallar isha, harum alaihim kullun min al-thalasa ila al-layl al-ukhra, to dukkan abubuwa uku nan sun haramta ga mutum, da cin abinci, da shan abin sha, da saduwa da iyali, ba zai halatta ba ila al-laylatil ukhra, sai zuwa wani dare na gaba, ma'ana sai gobe kenan. Wannan aya sai ta shafe wancan hukunci wanda yake akwai tsanani a farkon lokaci. Jiya mu ambata marahilin tashri, matakai da aka bi wajen sharanta adabi. Allah ta'ala ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, su mata sutura ne gare ku kuma ku ma sutura ne a gare su. Kinayatun anta anuqihima, wannan kinaya ne bisa lizintar juna, damfara da juna. Namiji da mace kowanne yana damfara da juna, yana wa kowanne sutura. Aw ittijaji kullin minhumma, ko kuwa wato bukatuwar kowanne daya daga cikin ma'aurata guda biyu ila sahibihi, zuwa ga abokin zamansa. Alim Allahu, Allah ya sani, annakum kuntum tahtanuna anfusakum, ay takununa anfusakum, cewa ku kun kasance kuna ha'intan kawunanku, bihamliha ma la tastati'u, ta hanyar dora rayukan naku a kayan abin da ba za su iya ba, min tarkin na bare, ibtida'a limardatin la, domin neman yardar Allah, wato na barin wani abu daga cikin abubuwa na umarni da abin da aka umarce ku da shi, ai bi tarki ba'da ma umiru bihi, ta hanyar barin sashen abin da aka muku umarni da shi, shine umarni da aka yi na hana saduwa da iyali a dare na azumi, a dare na azumi. To Allah ya sani kun kasance kuna ha'intan kawunanku wajen barin sashen abin da aka muku umarni da shi, fataba alaikum, sai Allah ya tuba a gare ku, ay raja'a bikum ila al-yusri, sai Allah ya dawo da ku zuwa ga sauki, wattaqifu, da kuma saukakawa, bada tajriba, bayan wato jarabawa, wafa ankum, sannan Allah ya muku afuwa, fi ma afaqatun bihi min dalik, shi abinda kuke kuskure da shi daga cikin haka, abinda ya gabata na wannan ha'intan kawunanku da kuke, Allah sai ya muku afuwa. To kun ga wannan na nuna mana matsayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Su sahabbai ba ma'asumai bane ba, suna aikata kurakurai, amma kurakuran nasu shi ne ya fi karanci, kuma saboda matsayinsu a gurin Allah ta'ala, duk inda kaga an kawo an hakaito wani kuskure da sahabbai suka yi, nan take sai kaji Allah ya ce ya gafarta mu. Kaga nan ma da Allah ya ce alim Allahu annakum kuntum taftanuna anfusakum, Allah ya san cewa kuna ha'intan kawunanku ta hanyar barin wani sashen abin da aka umarni da shi, sai Allah ya ce fataba alaikum, sai ya tuba a gare ku, wa'afa ankum, Allah sai ya muku afuwa abin da ya gabata. Wa qala Umar wa ghayrihi, hakan ya faru da Umar bin Khattab da waninsa, sun kasa haƙuri da jurewa har suka kusanci iyalansu a wannan dare na azumi. Wa atadaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka kai hanzari zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fal an, Allah ta'ala yace a yanzu, bayan wannan rukusa da wannan yalwatawa da aka yi muku, if uhilla lakum, an halatta a gare ku, bashiruhunna, a yanzu ya halatta ku sadu da matan naku, ai jami'uhunna, ku sadu da su ta hanyar jima'i da su, ko sumbantansu, ko taɓa jikinsu, ko abin da ya kama da haka, a yanzu bayan wancan haramci an muku rangwame, a yanzu ya halatta ku yi mu'amala na auratayya da mataye. Wabtagu, ay utlubu, ku nemi, ma kataballahu lakum, abin da Allah ta'ala ya halatta muku, ai abaha min aljima'i, abin da Allah halatta muku na daga saduwa, aw qaddarahu min alwaladi, ko ku nemi abin da Allah ya kaddara muku na daga samun haihuwa, ko kuma samun wato ɗa ko ‘ya’ya, a dalilin wannan wannan saduwa din. Na'am. Sheikh Muhammad Ibn Nasir Sa'di a cikin littafin sa Taisir Karim Rahman yace wal maqsudul a'zamu min al wada'i, babban wato manufa ta saduwa da iyali, mafi girman abun da manufa maqsudi kenan, huwa husulul zuriya, shine samun zuriya, a samu haifayya, shine babban maqsudin yin aure da kuma saduwa da iyali, samun haifayya a samu zuriya. Amma yanzu da yawa daga cikin mutane sun bar wannan manufar, kawai an fi damuwa da ya auren a yi ta biyan buƙatu na rayuwa kawai. Babbar manufar shi ne na saduwar, shi ne samun zuriya. Ya wuce hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake, tanakahu wa tanasalu fa inni mukatirun bikum al-umama yawm al-qiyama, ku yi aure kuma ku hayayyafa domin ni ne gasa ne da ku ga sauran annabawa a ranar kiyama. Kaga shi manufan auren da saduwar shi ne samun haihuwa, shi ne samun zuriya. Shi yasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bayanin irin matan da ya kamata mutum ya aura, sai ya ce tazawwaju al-wadud al-wadud al-waluda, ku auri mataye waɗanda suke ƙaunarku kuma suke yawan haihuwa. Amma yau galibi ba a san da yawan haihuwar, idan mace ta cika haihuwa ma sai ga har kuje mata ake yi. Allah ya sauwaje. Don haka sai ce kuma daga ce akwai ifawu farjihi wa farji zaujatihi, daga cikin babbar manufa na saduwa da mata bayan auratayya shi ne kamewa farjinsa shi mijin, ya tsare al'auransa, kuma ya tsare wa ita matar ta sama al'aurata da barin aikata alfasha ta zina. Shi yasa hadisin da muka ambata jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ya ku taron samari, duk wanda yake da iko daga cikin ku ya aure, sai yace fa innahu aqabbu lil basari wa ahsanu lil farj, yin auren shi ya fi rantsar da idanuwa kuma shi ne ya fi tsarewa ga farji. Kaga shi daga cikin manufan aure da kuma saduwa shi ne domin mutum ya tsare farjinsa kuma ya tsare farjin matarsa ga barin alfasha. Da haka wannan su ne babban makasid na yin aure ko saduwa da iyali a shari'a. Shi ya sa ma shari'a ba ta yadda mutum da gangan ya ƙaurace wa matarsa ba, saboda cutarwa ne haka. Na fata mun gane ku. Idan mace ne ta yi wa mijinta tawaye ya neme ta da kwanciya ta ƙaurace masa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya kwana yana fushi da ita, mala'iku za su yi ta la'anta ta har gari ya waye. To haka nan shi ma namijin bai halarta ya ƙaurace matarsa ba, har ma shari'a ta zo da hukunci na ila'i ko idan mutum ya rantsuwa ba zai sadu da iyalinsa ba, to sharadin shi ne kar ya wuce kwana 40, za a mai jinkiri har zuwa kwana 40, idan ya dawo shi kenan Allah mai gafara ne, in ko bai dawo ba to za a umarce shi ko ya dawo ya sadu da ita ko ya sake ta ko ko alƙali ya raba wurin. Wannan su ne maƙasudi na jima'i da mata. Allah ta'ala ce wakulu wa shirabu al-laila kullahu, da haka yanzu ku ci ku sha tsawon dare gaba ɗayansa. Kaga dai duka wani yana nuna mana nasku ne na wancan hukunci na baya cewa in aka yi bacci bayan rana ta fadi babu cin abinci. To a yanzu Allah ta'ala ya ce ku ci ku sha hatta ya tabayyana ayyadu hara lakumul khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr, har sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare na daga alfijir, ai as-sadiq alfijir na gaskiya. Dama alfijir din kala biyu ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-fajr fajrani, alfijir iri biyu ne. Na farko ya ce fajrun yahrumu lahu as-sala wa yahillu lahu at-ta'am, aw kama qala rasul, akwai alfijir da yake haramta yin sallah asuba amma yana halatta cin abincin sahur, shi ne alfijir na farko. Na biyu kuma shi ne alfijir wanda yake haramta cin abincin sahur amma ke halatta yin sallah asuba, shi ne alfajr sadiq. To shi ake magana a nan, yawa zuwa alfijir, ma'ana alfijir na gaskiya, da zaran ya bayyana to za a daina cin abinci, za a daina cin abinci, lokacin sahur ya kare. har mahadisi ya bayani yanda za a bambance shi wannan alfijir na gaskiya da alfijir na ƙarya. Yace shi alfijir na farko wanda yake halatta cin abincin sahur yakan fito ne ya haske a tsakiyar sama, amma ke cewa kadi ibis sirhal kaman jelan kerkeci haka yake. Shi kwaɗe alfijir na gaskiya mai hana cin abincin mai halatta sallah yace ya dhahabu mustaqilan fil ufuqi, yana tafiya ya baje a sansanin sama, shine hassan da yake bajewa a gaba. Sai ran wannan alfijir ya fito, ba za a ci abincin sahur ba, za a daina sahur, sannan kuma za a yi sallah a tubahi. Wannan shine gaya na cin abinci in alfijir ya fito. Bayanul mulkait al-abyadi, wannan bayani ne game da farin zare, wa bayanul aswadi mahdhufun ay min al-layli shubbiha ma yabdu min al-bayadi wa ma yartaddu ma hu min al-gabashi, an kamanta abin da ke bayyana na haske da kuma abin da yake miƙewa na daga wato jittifi sauran duhu na dare, da kaɓai ne da zare guda biyu, abyadun wa aswadun, fari da baƙi, tinci dadi wajen wato miƙewansu. To kaga wannan aya ta tabbatar da wato makura gaya na cin abinci da shan abin sha da saduwa da iyali, gayar shi ne zuwa alfijir. Mu abin da za ka yi an baka dama ka ci ka sha, ka yi mu'amala na auratayya da iyalinka tun daga faduwar rana, shi ne farkon halacci ko, zuwa yaushe fitowar alfijir. Wani alfijir? Alfijir na gaskiya. Idan ya fito to yanzu babu maganan cin abinci, babu sauran shan abin sha, babu sauran kuma saduwa da iyali. Alfijir yana fitowa to a rufe sai gobe kuma in rana ta fadi. Sheikh Muhammad Ibn Nasir Sa'adi ya ci gaba da cewa wa fihi, a ci wannan aya za a fahimci cewa idza akala, idan mutum ya ci abinci, wa nawahi, ko ya wani aiki makamancin haka, ko ya ci abinci, ko ya sha ruwa, ko ya sadu da iyalinsa, shakkan fi tsuru'il fajiri, alhali yana mai kokwanto wajen cetowar alfijir, bala ba ta alai, babu komai a gani, baka samu tabbacin yaƙinin alfijir ya fito ba, sai ka ci abinci ko ka sha ruwa ko ka kusanci iyali, to ba komai a kai har sai an samu yaƙinin cewa alfijir ya bayyana tukuna. To amma malamin fiqh saboda taka tsantsan da kuma ƙa'idar nan ta tasaddud dari'a, ba su ba da dama mutum har ya kai alfijir ɗin yana cin abinci ko yana cin abinci ba, sai ka dakata kafin lokacin alfijir ya fito, kuma haka shi ya fi zaman lafiya. Ina fata mun gane ko? Ƙarfe nawa alfijir ke fitowa yanzu? Na? Da 25 ko? To kaga ya kamata duk abin da za ka yi na sahur a ce kafin lokacin ka gama. Wannan shi ne ya fi kwanciyar hankali. A ce kamar 5 da kwata ko da minti 10 ka ci abinci ka gama sha, ka zauna ka yi ta azkar har a kira sallah sai ka je ka yi sallah. To wannan shi ne abin da ya fi zaman lafiya, kamar yadda malamin fiqh suka yi bayani, mutum ya dakata da cin abinci gabanin alfijir ya keto, amma dai gayan lokacin shi ne fito alfijir. Kun fahimta ko? Matsalar shi ne da yawa daga cikin mutane ba sa ma gane alfijir ɗin, musamman birane da ke akwai haske da fitilu ta ko'ina. To kaga a nan sai mutum ya dogara da ladanai wanda suka kiyaye lokuta ɗin, ko mataimaka abubuwan da ke taimakawa a kiyaye lokuta, to mutum sai ya dogara da wannan. Yace wa fihi dalilun ala istihbabi suhuri, kuma wannan aya dalili ne a bisa mustahabbancin sahur. Tunda aka ce a ci a sha har sai alfijir ya keto, ashe ana so a yi sahur kafin alfijir ɗin ya keto, mustahabi ne, saboda umarni da yin sahur ya tabbata a sunna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce tasahharu bayanna fi suhuri baraka, ku rika yin sahur domin lallai a ce sahur akwai albarka. Da haka mu kokari muna cin abinci gabanin lokacin daukan azumi kuma ƙarshen dare. Wannan aya na nuni a kayan mustahabbancin sahur da kuma jinkirtawa, ba a san a yi sahur da wuri. Duk wanda ya ci abinci 12 dare ko ƙarfe 1 ko 2 dare duk ba sahur ba ne, shi sahur ana kai shi ne dab da alfijir, haka ake so. Kuma kaga in mutum ya saba tashi a daidai wannan lokacin zai wahala ya rasa sallah ba,
kana gama sahur minti 10 minti kaza lokacin sallah yayi sai ka zo kai sallah sabani wanda ya ci abinci sha karfe 2 dare ko ba ya kwanta kai wani jikin sa ya rauya gagara tashi sallah subhi wa fihi aidan yace har ila su wannan aya dalilun ala annahu yajuzu an yudrikahu al-fajr wa huwa junubun min al-jima'i qabla an yattasila ya halatta an ila yau ga mutum al-fajr ya riske shi alhali yana da janaba ta hanyar saduwa da iyalinsa ya halatta kai mu'amala da iyalinka baka yi wanka ba har al-fajr yake to babu ne wannan baya tafan azumi an gane ko bayan wankan ba har al-fajr yake to babu ne wai sai ku siyamu azuminsa kuma ya inganta da anna lazima ibahatul jima'i ila tulu'il fajr da babu da ke nufin ta halaccin saduwa da iyali shine har zuwa kudowan al-fajr da haka dan mutum al-fajr yake to bayan ya gama mu'amala da iyalinsa bai yi wanka ba ba komai azuminsa yana amma abin da ake bukata dai shine kokari yayin wanka saboda riskan sallah asubahi a cikin lokaci amma wannan janabar ba ta hana yin abin ya ba ce hadisi umma na insha Allah kara mace yadda kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'i yakan wayi gari da janaba ta hanyar saduwa da iyalinsa ba ta hanyar mafarki ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya mafarki saboda irin wanda mafarkin aike ne na shaidan shi ko Allah ya tsare shi shi yasa tace min jima'i na hanyar mu'amala da iyalinsa sai wayi gari da janaba har ina yau ko da janabar ne ta samu mutum da rana amma ta hanyar mafarki adamansa bai kare ba da rana mutum ya kwanta yana bacci sai ya mafarki sai mani ya fita ba adamansa yana ne duka wannan malama sun fitar karkashin wannan aya a wane ne min wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr na'am summa atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi summa atimmu siyama sannan ku cika azumi min al-fajr can daga al-fajr din nan lokacin daina cin abinci ko ku cika azumi ila al-layl zuwa dare ai ila da kulihi zuwa shigan dare ba sai daren yayi duhu ba zuwa shigar dare duk rubi shamsi da faduwar rana da zarar rana ta fada dare ya shiga yanzu nan haka muna daren wace rana daren lahadi ko yini asabar ya wuce yanzu muna cikin dare ne na lahadi daga rana ta fada an shiga dare shi yasa da za a haifi yaro yanzu ko ba rana ta fada rai yaushe aka haife shi na lahadi a haife shi daren lahadi da aka lissafin kwanakin suna ba zai fara daga asabar ba sai daga gobe lahadi na fata mun gane ko da yau ana kurakurai sai kaga ana yin suna ranar takwas yini na takwas ba a lissafawa da yinin da aka haifi yaro in dai rana ta fara wannan yinin ya wuce da bai yini aka ce a irga ba dara ne na takwas ba so da haka a wannan aya Allah ta'ala ya tabbatar da cewa sannan a cika azumi zuwa dare ma'ana daren shine faduwar rana ba shigan duhu ba ba daidai bane mutum ya zauna bai sha ruwa ba har gari ya duhu wannan ya saba wa sunna ya saba ma sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake min sunnati ta'jilul fitri yana daga sunna gaggauta buɗe baki in dai an tabbatar rana ta fadi to magana azumin kuma ya kare ko baka sha ruwa ba sunanka bai azumi ba saboda bayan azumi da daddare ko ana yi akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-sa'im idan yini ya gabato daga tanan a dare ya gabato daga tanan yini ya bada baya daga tanan kuma rana ta fadi to mai azumi ya kare ko baka ci abinci ba sunanka ba mai azumi ba to da haka dai ila laili da aka ce anan ba ana nufin dare tuhun dare bane a faduwar rana shine dare da ake nufi anan na'am malam ce ولما كان الاعتكاف فهو من أعمال الخير لمن يتطوع به يعني da yake sance itikafi yana daga ayyuka na alkhairi ga wanda ya tadawa idashi yushariku sawma fi ghalibi ahkam shi itikafi yayi tarayya da azumi a cikin mafiya yawan hukunta-hukuntansa alhaqahu fil qur'an bisawm sai aka riskar da shi a cikin qur'ani da azumi ifu juz'un minhu saboda shi ma itikafi wani bangare ne na azumi yayi tarayya da azumi ta wajen hukunta-hukunci shi yasa sai aka riskar da magana itikafi a cikin maganar siyakin azumi wanda yana fakumu fi hadhihi al-aya al-atiya sai aka yi bayanin hukuncin itikafi a wannan ayar mai zuwa bi taharimil jima'i alal mutakifi lailan wa naharan ta hanyar harancin jima'i saduwa da iyali ga mai itikafi a dare ne ko a yini kaga akwai alaka ko in mai azumi ne ya halatta ya sadu da iyalinsa da daddare amma mai itikafi ko da daddaren bai halatta ya sadu da iyalinsa ba saboda saduwa da iyali yana baka itikafi ko da daddare ne mutum yana masallaci ba zai je gidansa ya mu'amala da iyalinsa ya wanka kuma ya dawo ba in ya kai itikafin sa ya baci kai ko fita daga masallacin bai halatta ba itikafi illa li hadithil insani ko sai saboda wata bukata ta dan adamtaka zuwa bayan gida ko cin abinci ko shan abin sha fa qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna ayni sa'aku kada ku sadu da matanku wa antum aqifuna al hali kuna masu itikafi ay muqimuna bi niyyati itikaf kuna masu zama da niyyar itikafi fil masajid a cikin masallatai ba za ku sadu da iyalanku ba alita kafi huwa nuzumul masjid li ta'atin lahi ta'ala abin da ake nufi da ita kafi shine nuzuntan masallaci mutum ya tare zuwa ga masallaci ya bar gidansa ya bar shagonsa ya bar kasuwarsa ya bar ko ina ya dawo masallaci da niyyar bautawa Allah madaukakin sarki wa huwa sunnatun fi kulli waqtin ita kafi sunna ne a kowane lokaci ko ba wata ramadana bai halatta ka zo masallaci ka zauna ka kwana ka wuni kana ta ibada baka je ko ina ba ya halatta kai kalwa a masallaci kana ta ibada amma ba za ka je ka killace kanka a daki a gida ka ce za ka yi itikafi kana ta ibada ba wannan kan bayan nan kuma akwai masu yi ko suna bin wai kalwa sai ka je ka kulle kanka a daki dama da bayan gida a ciki sai ana yi goma abinci ta wando ka yi sati ko kwana 30 kana ta wurdi wa ya sa ka ba wanda ya sa ka wannan ko yanda ba gane kuskuren shi ne ba zuwa jami'i jami'i biyar a rana baya zuwa ba zuwa juma'a kaga ya bar aiki na farilla ya ji yana wani aiki na daban wanda ba wanda ya sani ko bai halatta ka yi itikafi a ɗakin ka a gida ba matukar zai hana ka zuwa sallar jami'i amma a masallaci ya halatta ko da ba da azumi ba ka tare masallaci kai ta sallah kana ta ibada kamar kowane harkoki na duniya ka zo masallaci ya halatta an gane ko wala yaktasu bi zamanin illa ma yunzaru kuma ba ke da itikafi da wani zamani wani lokaci ba sai fa idan mutum yayi ba karce ne in ba ka ba kowane lokaci ka yi itikafi wa akaduhu fi shahr ramadan amma mafi karfi wajen mustahabbanci ne itikafi shine yin sa a watan ramadan a wannan wata na ramadan na'am al-ashr al-awaqir minhu musamman ba goma karshe na ramadan an fito mutum yayin itikafi a wannan kwanakin fa kadi akhraj al-bukhari hakika imam al-bukhari ya fitar da hadisi mai lamba ta 1939 wa abu dawud asalin abu dawud ma fitar da wannan hadisi mai lamba ta 2266 min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisi abu hurairah Allah kara musu yadda kana yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya'tikifu fi kulli ramadan 10 ayyam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake yi itikafi na kwanaki 10 a watan ramadan fi kulli ramadan a kowane wata na ramadan manzo Allah na yi itikafi na kwana 10 falamma kana al-amal ladhi qubida fihi yayin da shekarar da Allah ya dauki rayuwarsa ta kasance eh ta kafa 20 sai da ita kafi na kwana a ce sallallahu alaihi wasallam na'am wal ayyam al-ashr ya kuma yin nuka 20 darare 20 da yin su gaba daya zauna a masallaci yana itikafi yau al-ashr al-awaqi ne Ramadan sune goma karshe na Ramadan haka ya zauna gaba daya na masallaci yana ibada sallallahu alaihi wasallam to wannan shine itikafi da haka sunna ce mai karfi a wannan wata na Ramadan mutun ya tare masallaci musamman goma karshe ya zauna ya ta ibada ya halatta shari'a ka tarkace niyya ka tare masallaci kai ta ibada ya halatta abin da ake so shine ibada ka bar duniya abu na duniya ka duka hode ibada kawai yasa mai itikafi ba zai je da radio yana jin labarai ba ba ruwanka da labarai kai da ka baro duniya na ruwanka da jin labari ba zai je da waya yana kalle kallon abubuwa wanda ba su dace ba kawai ibada zai yi ta yi ya halatta ya bacci ya ci abinci ya shaye wanka duka zai amma dai ba zai fita daga masallaci ba sai idan bukata ne larura ta kama shi zuwa bayan gida ko wani abu hakan ma inda akwai banɗaki a kusa bai halatta ya je nesa ba kuma ba shi ba alaka da iyalinsa har sai ya gama wannan itikafi sanai halatta itikafi ko da a masallatai na unguwa ne na kansu salawat matuƙar juma'a ba za ta riske ka ba amma idan kwanakin da ka ɗiba juma'a za ta shigo dole sai ka zo masallacin juma'a sannan bai halatta ga wanda ba shi da halin da zai dauki da wayiyar iyalansa ba ya tafi itikafi bai halatta ba domin a birane akwai masu haka idan ya ga dawaini ya ce fa ne yayi wahala kawai sai ya gudu masallaci ya je kama itikafi wa zaka harakan san mata suna zuwa sai ya zo ana ce ana salama da malam wani ya zo matarsa tana jiran sa dole ta biyo ka mana da asar ta yi babu ce fa ne na magana zama to shari'a ba ta yadda wanda bai da wadatar dawainiya bai wadatar da iyalansa bai zo masallaci sai ka je sana'an ka kasuwarka da rana da yamma ka dawo gida da daddare kai sallar ka a gida ko a masallaci to da kai ta kafi dai mustahabi ne kuma mustahabancin sa yafi karfi a watan Ramadan summa kama ta'ala ba da tafsira kama sau sannan bayan bayanin wato hukuncen azumi sai Allah ta'ala ya biyo baya wa ma ta'allaqu bi abin ke ta'allaqe da shi min dhikri du'a na ambatan addu'a wal itiqab da kuma itiqabi fa qala sai Allah yace tilka al-hasabul madhkura wadancan hukunce da aka ambata maganan azumi itikafi da sauransu hududullah iyakoci ne na Allah hadda hali ibadihi da ya iyakance wa bayinsa da ya tsifo inda ha domin su tsaya daidai yanda aka tsaya da su wajibi ne mutum ya tsaya daidai yanda aka iyakance aka yi masa umarni kada ya ketara fala ta qarabuha kada ku kutance su ablagu min la ta'taduha wannan lafazin la taqrabuha kar ku kusance su shi yafi kai makura wajen hali sama da a ce la ta'taduha kar ku ketare su an gane ko al mu'abbaru bihi al ayat al ukra wanda aka lura da shi ayan da ta wuce a can baya mun karanta Allah ta'ala ya ce tilka hududillahi fala ta'taduha to lafazin fala taqrabuha shi yafi kaiwa makura wajen hali li'anna nahyul qurbi ashadd min nahyit ta'addi domin hali akan cewa kar a kusanci laifi shi ne fi tsananin sama da kar a ketare wannan laifin wannan iyaka an gane ko kar a kusanci kaza ya fi tsananin hali sama da kar a ketare kaza kamar yadda Allah ta'ala ya ambata kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina wala taqrabu mala yatimi illa billati hiya ahsan kana kusanci dukiyar maraya sai dai kusanci mafi kyau na kyautata wannan dukiya na kazalika ai kama bayyana lakum ma zukira idan da aka bayyana muku abubuwan da aka ambata yubayyinu Allahu ayati lin nas Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun dan su kiyaye maharimahu iya abubuwan da Allah ya haramta wal qa'idatu anna al ahkama idza kana nawahi yuqalu fiha la taqrabuha mala ce qa'ida ita ce hukunce idan sun kasance na hali ne akan ce لا تقربوها kada ku kutance su ala haddi wala taqrabu zina shine misalin da muka ambata a baya wala taqrabu wala da ce wa haka wa in kana awadira idan ko umarce umarni ne yuqalu fiha sai aka fadi a cikin sa la taqrabuha kada ku ketare su ay la tajawazu haka ku ketare su wala ma kana nayi an akari amwalin nasi ba'dihim min ba'din kaffan an shay'in مثل كف صائم عن المفطرات اتباه به فقال تعالى يايين ده هني game da cin dukiyar mutane sashen su da sashi ya kasance kamewa ne gabarin wani abu sai Allah ya musalta shi da kamewa na mai adami gabarin ababan da ke kare adami to da haka Allah sai ya biyo bayan sa da fadin sa faqala ta'ala Allah ta'ala yace wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili sa'annan kar ku ci dukiyoyinku a tsakanin ku ay la ya'kula ba'dukum mala ba'din kasashin ku ya rika cin dukiyar sashi bil batili ta mummunar hanya al harama shar'an wanda shari'a ta haramta dukkan wata hanya da shari'a ta haramta to bai halatta sashi ya ci dukiyar sashi ba ina misali yace kasariqati wal kasbi kamar cin dukiya ta hanyar sata ko ta hanyar kwaci satar dukiyar mutane cin dukiya ne ta mummunar hanya haka nan kwaci duka wannan bai halatta ba wa kadhalika rishwa haka nan kuma rashawa mana ba da nagoran ji ba wuce ko ka san sai ba wuce sai kuskure magana ne wai nagoro wannan nagoran an ba ko bane illa cin hanci ne ko an canza ma suna ne din da kaji ana ayya ba da nagoro to wannan cin hanci ne shi ma na cikin al'akalu akalu amwalin nasi bil babi ba da nagoro ba da cin hanci bai halatta ba ya ba ci hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce la'anallahu rashi wal murtashi Allah ya la'anci ne ba da rashawa da wanda yake karba duka suna cikin la'anar Allah a wani ruwayan ma ya zo da dan sako ba ko dan aike wanda za a ba wa nagoran ya kai dan wani babban ba shi ba za a ba shi hannu da hannu ba sai dai a samu dan aike tsakani ya karba ya kai to shi yar baki to wannan rashuwa haramun ne bai halatta ba shari'a mafi munin rashawa kuma shi ne rashawa a wajen alƙalanci wajen shari'a a rashwatu fil hukm ba da cin hanci wajen shari'a canza hukunci na shari'a wani ya fi wani ne mana ba suka ce idan alƙali ya karɓi rashawa to nan take ya sauka ko da shi jiya ya kawo ko idan alƙali ya karɓi cin hanci to daga wannan lokacin ya zama shi ba alƙali ba ne ko mutum ne kawai ya sauka duk shari'an da ya bayan nan wallahi ba ta ciya ne in dai ya karɓi na goro ana karɓa ko ba karɓa to wallahi duk wanda ya karɓi cin hanci to ya sauka ya gama yawo shi ba alƙali ba ne Allah ya sauwaƙe kuma wannan yana cikin babbar matsalar Najeriya ba da cin hanci mutum ya ba da na goro abin da bai cancanta ba sai a ba shi to amma malama suka ce idan abin da ya kasance haƙƙinka ne kuma ba za a baka ba ba zai fito ba sai ka ba da na goro sai ka baya ba ka da matsala an gane ko babban laifin shi ne a ce haƙƙin ba naka ba ne baka cancanta da wannan haƙƙin ba amma sai ka ba da cin hanci sai aka baka to da kai da ka bayar da shi da ya karba duka kun shiga tsinon Allah kuma wannan dukiyar haramun ce wallahi haramun ne kada Allah ya sauwaƙe amma haƙƙin ka ne aka ce ba zai fito ba misali kai ritaya a ce ba za a baka kuɗin ka na sallama ba sai ka saki wani abu sai ka sake ka bayar ka karba kai abun ka halal ne shi kuwa ya ci haram Allah ya sauwaƙe yace wal hadiyatu lil qubbat da kuma kyauta da ake ba alƙalai shi ne misalin da muka yi kyauta da ake ba mu alƙalai wannan ma rashawa ne da yana nan ba a ba shi kyauta amma ana nada shi alƙalanci sake kamar zabi da kaji da gero da dawa da sauransu to wannan kyautar ma rashawa ne duk wanda a da baya ma ba tsakanin ku da shi babu kyauta sai da kasan matsayi sai ya ba kyauta to wannan rashawa ne wal ummal da kuma ma'aikata kyautan da ake ba ma'aikata nan ma rasuwa ne. Albarkacin kujeran naka ne sai ake kama kyauta, to wannan ma cin hanci ne. Bai halattar karwa ba. An gane ko ba gane ba? To bari mu ba da misali. Injiniya ne zai je duba gini ko? Shi civil injiniya ne zai je duba kwangila. Kafin ya zo sai ya waya ya gaya wa ɗan kwangila, to wannan zuwa ba lokaci kaza. Ka san me yake ni da wannan saƙon? Ma'ana ku shirya ina zuwa. In gaskiya ne da kai dan me za ka gaya masa shi, ya sai dai ganka a sai kawai ko? To ma'ana ina zuwa wannan shi ne a matanadi, sai a nemi hotel da abinci da abin sha da kuma envelope ruwan ƙasa. Sai a zuba wasu kuɗaɗe sai a zo a baya. To wannan kyautan da za a baka a dalilin wannan aikin naka cin hanci ne. Kowane suna ka gaya mata sunansa cin hanci wallahi. Kyauta da za a ba ma'aikaci a dalilin aikinsa rashawa ne. Ka ga idan ka wannan kyauta ba kai saka ce akwai matsala ba ko? Ko ka gano da matsalar? Bulan ba mai kwari ba ne, filar ba ta da kwari, rodin ba shi da kwari, sai ka ce kawai a furo ya yi kawai. Haka musifa, ana nan gini sai ya faɗi kawai, wani ma danna mutane. An sha samun beriya ce kito ya halaka mutane, me ya jawo cin hanci ko rashin kwarewa. Haka nan supervisor da za a tura shi duba malamin makaranta, akwai supervisor yana zuwa ko? Da ya je sai aka dan mai karo-karo aka ba shi na goro na mai. Ya gama su laifi ma kawai sai ya rufe ya tafi, wannan ma rashawa ne. Da ka duce kan da za a ba mutum a dalilin aikin da yake, wannan ma rashawa ne, bai halatta ba. In an tura ka aiki ka je ka aiki kawai ba ruwanka da su kawai. Duk abin da suka baka ba abin da ya dame ka, kada karba, shine zaman ka lafiya. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wani sahabi karban zakka, sunansa Ibnu Lutbiya. Da ya je karbo zakka sai aka masa kyauta. An ba shi zakkar amma sai aka bar kyauta kuma. Da ya dawo sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya. Wannan zakka ne da ka aika ni in karbo, wannan naku ne. Wannan kuma kyauta suka bayar. Hadisi ne wannan. Ga zakkar an bayar ya kawo amma ce ga wannan kuma kyauta aka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hankalin sa ransa ya bace. Kawai sai hannunsa ya fara kuduba. Ya fara kuduba. Yana cewa za mu aika wani zuwa ga aiki ya dawo ce mana wannan naku ne, wannan kyauta aka bani. A fala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fa ya'tiyahu idza kana sadika aw kama qala. Yace me yasa bai zanna gidan mahaifiyarsa da mahaifinsa ya jira kyautar ta zo masa ba inda kake ne. Ai dalilin aikin ne sai aka bashi ko? Kaga wata ran idan ya koma ko da ba a bada zakar ba sai ya shiru ya rufe. A illan mai bada rashawa shi yana da target. In dai ka karba ko a lokacin ba rashin gaskiya ba wata ran za a zai zo. Wannan kalini aka baka cin hanci aka ma kyauta ka karba ko da a lokacin bai da kyas a kotinka wata ran cas ya faru zai kai gabanka kuma za ka ji kunya ka ce tab aiwa ne da adam wannan ma ya kawo buhun suga ya kawo kaza da aka shi za ba gaskiya. To da haka wannan haramun ne a shari'a dukkan rashawa ne. An gane wannan ko? Haka nan cin riba ita ma tana cin al'akalu amwalin nasu bil batil, cin dukiyar mutane ta mummunar hanya, riba ma tana ci. Allah tsare mu. Allah ya ce wa tudlu biha aitulqu, wato kuma kada ku zanto kuna mika wannan dukiya, kuna gaggawa wajen mika wannan dukiya din ila al-hukami zuwa ga mahukunta. Ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi, domin ku ci wani bangare ne daga dukiyoyin mutane. Mutalabbisina bil ithmi, kuna masu gauraya da laifi da zunubi. Wa antum ta'lamun hali, kuna sani. Annakum mutalu, cewa ku ba su barna ne ba ku da gaskiya. Duk wanda ya bayar da wanda ya karba san ba shi da gaskiya, wallahi ya sani. Fa min hadha yu'lamu anna hukma al hakim la yahillu haraman wa la yuharrimu halalan. To da wannan za mu gane cewa hukuncin mai hukunci baya halatta haram, sannan baya haramta halal. Dan ka kai ƙara kotu, ka ɗauki lauya, ka ba da na goro, alƙali ya hukunci ya baka filin, in dai asali ba naka bane to bai halatta maka. An gane wannan ko? hukuncin alƙali baya halatta haram kuma baya kuma haramta halal ko da an yi shari'a kai wani in dai abin nan ba haƙinka bane wallahi za ka ji gaban Allah yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle kuna kawo hukuma zuwa gare ni ba mamaki sashen ku ya fi iya bayani iya tsara zance akan sashi sai na dauki gaskiya na bashi alhali ba shi ne mai gaskiya ba to ya sani garwa ce wuta na bashi ko dai karba ko ya bari haka mu ji tsoron Allah wani burinsa kawai ya nuna kara ta koyaya kuma ya san ba shi da gaskiya ba amma dai dauki lauya ya ta shiga ya fita sai ya nuna kara to wallahi in dai ba kai ne da gaskiya ba ko alƙali ya baka wannan dukiyar ba ta halatta gare ka ba kuma za a je gaban Allah ranar kiyama mafi muni ma a ce har da rantsuwa ka sa ko wanda har rantsuwa zai yi wallahi ka duba taron aradu da ka an ji Bahaushe ka zo ka rantse ka san cewa ba filinka bane amma kai rantsuwa irin wannan rantsuwa ita ake kira al-yaminul gamus ita ne rantsuwar da ko ka fara ba a yi kawai tana kaiwa mutum wuta ne tana tsoma mai yin ta a wuta ne wannan rantsuwar kawai ko ka fara ba a yi a kayan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ta da cikin manyan zunubai ya ce wani yaminin gamo da rantsuwa mai tsoma mai tilme mai yin ta a wuta shi ne faɗin Allah ta'ala suratu al-imran innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati ko wala yukallimuhum allah wala yanzuru ilayhi yawm al-qiyamati wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim Allah ya ce nan da waɗanda suke musanyawa da ayoyin Allah da rantsen su da dan wani abu kadan na duniya akan dan wani mata'i na duniya zai musanya imanin sa ya rantsi akan kariya Allah ce masu wannan sifa ba su da rabo na farko kenan a lahira ba su da rabo Allah ba zai magana da su ba zai dube su da rahama ba ranar kiyama kuma suna da azaba mai radadi wace riba ka samu ka rantsi akan kariya baka haƙƙin da ba naka ba wallahi mu ji tsoron Allah duk abin da ka san ba ka da gaskiya ko shari'a aka je ka fito ka ce kai ne ba ka da gaskiya ko shari'a ta ba zauki ko duk shari'an da baka ba alƙali wahala ba wallahi abin sauki ka ce gafata malam ni ne da laifi ni ne masa ba daidai ba amma ina neman abin afuwa wallahi ana samun sauki akan ka je ka ba da wahala ai ta fama a je a zo ai ta neman shedu sannan a gano ba ka da gaskiya hukuncin sa ya fi tsanani to da haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye dukkan wata hanya da zamu na cin dukiyar junanmu ta mummunar hanya amma cin dukiyar juna ta halattacciyar hanya wannan ya halatta Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum kaga kasuwanci bisa yarjejeniya ya halatta na sayar ma kaya ka bani kuɗi na yarda ka yarda wannan cin dukiya ne ta halattacciyar hanya ko kyauta ko ba da rance duka wannan hanya ce da ya halatta ta amfana da dukiyar wani ta hanya halattacciya wanda shari'a ta yarda da wannan Allah da tadda mu innama huwa mulzimun fi zahiri ba da gaskiya da alƙali dai yana lazumtawa ne a zahiri kawai wa ithmuhu alal mutalifi amma zunubin sa yana ga wanda ya dabara wajen zalincin da yake laifin da ya dabara ya halatta ma wani haram to zunubin ne yana kayan sa shi alƙalin da ya hukuncin da lauyan da ya tsaya ya je ya dependent testing da duk wanda ya bada gudunmawa wajen canza wannan dokar to zai je gaba da Allah Allah kare mu to da haka wannan wajibi ne mu kiyaye mu tsoron Allah summan taqala siyaqu ila bayani ahwalin nas sannan siyaqin wannan ayi sai ya ci ruduwa ga bayanin genece ne can mutane ba da itina ka bin islam bayan sirrin gumi addinin musulunci wa innam ya'tuna bi as'ilatin turshiduhum fi hayatihim aljadida domin sukan zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tambayoyi daban-daban wanda ke shiryar da su a rayuwarsu sabuwa bayan sun shiga musulunci ka san sabon rayuwa ake ko dukkanin rayuwar da ake gabanin musulunci yayin da mutum ya rungumi addini to dole ya bar duk abin da yake na barna ya dawo shiga sabon rayuwa وربما سألوا سؤالا ما وصلوا إلى مقام فعله سو دوا سكان تنبيه من دا الله تنبيهين دا بس كي دوا غفهين تروان من تنبيه سبو دا سببش دا مسلوتي نسيسنا تنبيهين دا فهين تنصب تكيبا فلا يستفيدون الفائدة المقصودة تنبيه دا قودا أمباس وأمسا بلاس فائدان تدا فائدان دا أكي بكاتا bai kamata ma ayi wannan tambayar ba ko da sun yi tambayar an gaya musu amsar ba za su fa'idanta da wannan fa'idan da aka bayar ba fa bada ta'ala bi tawjihi annahu idza arada sa'ilan an yas'ala falas'ali su'alan lil qawm da ka Allah ta'ala sai ya fara da fiskantarwa cewa idan mutum zai yi tambaya to ya tambayar abin da zai amfanar da shi bi tambayar da za ka yi to kai tambaya abin da za ka ba amfani وَيَسْتَفِيدُ بِهِ فِي دِينِهِ كُمَا أَنْفَانَ يَفَائِدَنْتُ أَشِيْءٍ وَنَنْتَمْ بَيْرَ أَعْدِينِ سَأَ أَوْ فِي دُنْيَا وَقُوَّةِ دُنْيَا سَأَ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم من قال الله يقول دك أمن دنها نيكو غريش كنيش انشيش شيهاني برث أكي فتفت باتوا ما استطعتم أنشي كرك شاجية وكبتت قبادة كرك شاكي بغاكي برث أكي kar ayi zina to ka bata gaba daya to amma idan ubanni ne wanda yake ba na wajibi sai ka ce ku zo da shi gurgurdan ikon ku dukkan wani aiki na nafila ba kallafa ma ka dauki abin da ba za ka iya ba sai ka yi gurgurdan iyawarka manzo Allah sai ya ce ku sani cewa abin da ya halakar da wadanda suka zo gaba ne ku shine yawan tambayoyin ku sai su yi tambaya sai a saukar da hukunci mai tsanani sai su kasa aiwatarwa sai Allah ya halaka da da kuma saba wa annabawan su da haka dai wannan aya da zamu karanta ko shi yake hawe na gaba za su magana ne game da irin tambayoyin da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ansar da manzo Allah zai ba su har ma da karin fa'ida Allah ta'ala ya datar da mu anan zamu takaita Allah kai mu gobe sai mu tashi farkon aya ta 89 abinda makanta daidai Allah tara mu cikin lada kuskure muna roƙo Allah ya mana afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min laqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mata'ina Allahumma bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waratha minna waj'al tharana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nar masirana wa la tusallit alaina bi dhurubina man la taqbina la arhamna اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها واجنا من شدد الدنيا عذاب الآخرة اللهم اقتنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم اقتنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا ربنا اغفر لنا والوالدين ربنا اغفر لنا والوالدين ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اشمر دانا ارحم موتانا اللهم اشمر دانا ارحم موتانا واقدانا الحمد لله رب العالمين